بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تارون الأمر المسلمي awannan katafaren farfajiya da ke tsakiyar yankin Ajame da ke nan birnin Abidjan, ƙasar Côte d'Ivoire, ga shi Allah maɗaukakin sarki kwancita shi har ya kawo mu majalisi na ƙarshe na shidda daga cikin jerin gwanon karatuttuka da wa'azuzzuka da nasihohi da muke gabatarwa a cikin wannan ziyara. Yau muke 19 ga watan Sha'ban, shekara ta 1447 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda ta dace da ranar 7 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya. Wannan karatu namu na yau shine cikamakin karatuttuka. Galibin karatuttukan mun maida hankali ne akan ni'imomin Allah da yadda za mu gode masa akan su. Karatunmu na yau shi kuma zai zama dauraya ne akan dukkan karatuttukan baya, amma zai maida hankali ne akan matasa da taken banda butulci matasa. Idan an ce a gode wa Allah, to hakika dukkan abinda muka ambata na ni'imomin Allah waɗanda suka fi morar waɗannan ni'imomi a zahiri su ne matasa. Don haka, kar ku yi butulci wa Allah akan ni'imomin Allah gare ku. Mun zaɓi wannan darasi ne saboda wannan taron na yau ya fi ɗaukar mutane da yawa, amma kuma galibin waɗanda idona ke tsinkayowa da waɗanda ma suke nesa da daƙar nake hango su galibi matasa ne. Shi yasa da za mu fito, malam ya ce, me yasa kai wannan shigan? Baka sa babban riga ba, baka sa alkyabba ba? Na ce, saboda yau ranar mu ce. Za mu yi jawabi namu na matasa, daga baya kuma iyayenmu su karɓa sai su yi ɗauraya. Ya ku matasa, ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya muku gata da yawa. A cikin shekaru na ɗan adam, babu wani mataki da mutum ya fi cin moriyar wannan rayuwar gaba ɗaya, ko a cikin addini ko kuma a cikin harkokin rayuwa, kamar idan yana matashi. domin idan al'amuran addini ne an fi damawa da matasa, idan ma al'amuran duniya ne an fi damawa da matasa, idan ma a cikin matakai ne na rayuwa matashi ya fi ɗaukan kaso mai yawa. Daga shekara ɗaya zuwa shekara 15 yarinta ne, daga shekara 40 ko 45 zuwa ƙarshe gangarawa ne, amma a tsakiya rayuwar matasa take. Galibi tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a'maru ummati 60 aw 70 wa qalilun man yujawizu zalik, yace rayukan da kuma tsawon kwanan al'umma ta galibi a shekara 60 zuwa 70 ne, kadan ne waɗanda suke wuce haka. Idan mutum zai kai shekara 60, to shekara 15 din farko a yarinta ne, shi ma bai san yaya yi ta ba. Shekaru 20 din ƙarshe daga 40 ko daga 45 shekara 15 kullum yana ƙoƙarin ya zai tattara ne ya rabu da duniya lafiya. Amma wanda yake ji kamar duniyar tasu ce, kuma wanda dukkan tsare-tsare na duniya akan gwamnati galibi saboda su ake yi, da kuma jin daɗin mutum yana cikin rayuwar galibi a tsakanin shekaru daga 16 har zuwa 40 ko 45 ne. Waɗannan shekarun in ka kwatanta su da shekarun baya sun fi su yawa kuma sun fi su daɗi. Allah ya yi muku ni'ima matasa, kuna cikin lokacin da Allah ya kira shi lokacin ƙarfi. Allahu alladhi khalaqakum min da'af thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah shi ya halicce ku daga rauni, bayan kun shiga rauni sai kuka shiga cikin ƙarfi, bayan ƙarfi kuma sai ya sake kawo muku raunin a cikin tsufa. Wannan ƙarfin yana cikin lokacin da yanzu kuke rayuwa ne, shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai mutum ya cika a irin matakin ku ya kai ƙololuwa kafin Allah yake naɗa shi annabi. Don haka Allah ya zaɓi annabawa ba daga cikin tsofi ba, Allah ya zaɓi annabawa ba daga cikin yara ba, sai daga cikin marhalar shekarunku. Walamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilma, walamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai da ya cika a shekarunsa ya kai makurar wannan mataki na matasa, ya cika shekara 40 cif kafin Allah ya naɗa shi da sunansa Muhammad, sai da ya kai lokacin ya zama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu idan muka tsaya a nan kadai, Allah ya gama yi muku gata. In Allah ya ga dama, da sai ya rinka zaɓar annabawa ɗan ƙananan yara sai su girma a cikin annabtar. Inda Allah ya ga dama, sai ya rinka zaɓar annabawa a cikin tsofi waɗanda hankalinsu ya gama cika. Amma sai Allah ya ba ku vakansin annabawa, kusan galibinsu Allah ya sa a cikin shekarunku ne. Yanzu ba za ku gode wa Allah ba? A cikin annabawa ma mabiyansu galibi, daga cikinku Allah yake zaɓa. Allah ya gaya mana yadda ya zaɓi annabi Ibrahimu alaihi salam. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. To mabiyansu ma haka ne. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. النبي موسى يهي وأذي يهي وأذي شي متى شي ني shine aka ce walamma balaga ashuddahu wattawa annabi haruna dan uwansa matashi ne dan uwansa amma Allah yace da yawa daga cikin mutanen annabi Musa sun kasa yin imani ne saboda su ba matasa bane tsofi ne suna gani karfin su ya kare ba za su iya fada da Fir'auna ba kananan yare ne suna da raunin da ba za su iya muwajaha da kalubalen gwamnatin Fir'auna ba illa zurriyatun min qaumi ay illa shababun min qaumi sai matasa daga cikin mutanen annabi Musa su suka iya tsayawa a bayan annabi Musa akai gwagwarmaya tare da su annabi Isa alaihi salam da Allah ya tayar da shi yana neman mataimaka da za su taimake shi ya kira mutane man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah sai ɗan agajin sa suka fito wannan kasan daga ji in an ce hawariyi kasan sai dai matashi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukan waɗannan sahabbai da kaji sun tsaya a gaban sa suka yi yaki tare da shi alladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu galibin su matasa ne al-asharatul mubashsharuna bil janna abubakar da kuke ji ya musulunta yana dan shekara 38 ne shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sayyidina uthman radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shekara 4 ko 5 umar dan khattab shi kan ma dan shekara 27 ne annabi ya bashi har shekara 10 ballantana ali ibn abi talib wanda shi bai ma kai shekara 10 ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a matsayin annabi kaga duka matasa ne wannan kyautar da Allah ya yi muku yasa a cikin annabawa ana zaba daga cikin shekarunku waɗanda suka fi kowa kusanci da annabawa daga cikin shekarunku ne sannan madafun iko da daman maki idan ana siyasa yanzu zaka ga matasa suna ta kuka suna ta kururuwa cewa an manta da mu sai a ce a ba matasa kashi kaza a ba matasa kashi kaza amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin kujeru ma matasa yake bayarwa akan hidimomin da dole sai matasa za su iya idan ka ga matakai ne na ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama sai zabi Zaid ibn Thabit lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi a matsayin sakataren sa na gwamnati gaba daya shekarunsa 16 ne ko 17 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada Usama ibn Zaid a matsayin jagoran runduna wanda za a tafi yaki da kasar Rum ko da Rumawa wannan runduna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa ta kuma har da Abubakar da Umar a cikin sojojin amma ya sa Usama ibn Zaid dan shekara 18 shine shugaban su wannan dama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya baku ya kamata ku gane muhimmancin ku gode wa Allah akai wannan zamani da yanzu muka samu kanmu a ciki Allah ya yassare muku rayuwar nan ku kuka fi kowa mu da rayuwar nan idan wani abu na kimiyya da fasaha ya zo wanda yake nuna bambancin ƴan da da ƴan yanzu ku kuka bi iya shi Allah ya sauwake wa mutane hanyar ittisalat na yin waya ku kuka bi amfani da ita Allah ya yassare wa mutane hanyar annaql hanyar tafiye-tafiye babura da motoci ku kuka bi yawan amfani da su Allah ya yassare wa mutane abubuwa da yawa na more rayuwa ku kuka fi jin dadin su shin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku wanne ne daga cikin su za ku yi wa Allah butulci akai wanne ne daga cikin su wanda ku ba ku shaida cewa lallai Allah madaukakin sarki ya muku ni'ima ba alam taraw anna allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ni'imomin allah akan ku da na koye da na bayyane sun yawaita allah ya yawaita su ya yalwata su akan ku daga cikin ni'imomin da allah ya muku shine allah ya ba ku karfi daga cikin ni'imomin da allah ya muku shine allah madaukakin sarki ya ba ku yawa a cikin kasashen mu na afrika ko kasashe masu tasowa adadin population din ku shi yafi yawa a cikin kowace kasa ana kiyasin ku ne kuke kashi 60 zuwa 65 na population din al'umma yadda allah ya muku wannan baiwa hakika ya zama dole gare ku ku gode wa allah taya ya kamata ku gode wa allah wannan zamani da muke ciki a yanzu idan har matashi bai yi amfani da wannan ni'ima da Allah ya masa yayi godiya akai ba to wallahi zaka yi asarar rayuwarka ya zama ka zo a banza kuma ka koma a banza idan kace zaka bi ta wannan duniyar ne da rudinta to wannan duniyar ka tambayi dattijai da suka rigaye ka kaji ko duniyar ta biya su duniya ba ta biyan mutum sai dai ka bata ta cinye ita kuma ta barka ka fita a wofi fala taghurrannakum alhayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku ku kuka fi kowa ruduwa kuna ruduwa da kudi ta kowace hanya kudi yazo idan an samu ɗan ta'adda masu iya kashe mutane don su karɓi kuɗi galibin su matasa ne idan aka samu ɗan damfara masu yin amfani da hanyoyi na wayo da damfara don su kwashe kuɗaɗen mutane galibin su matasa ne idan an samu mutanen da ake wofantar da kwakwalensu su je su yi aiki wa waɗansu don su hau mulki su kuma su kashe junansu saboda dalilin siyasar wani matasa ne idan aka samu waɗanda suke ɓata rayuwarsu a kan iskanci da lalacewa maza su yi ta bin mata mata su yi ta bin maza ko mata su yi ta bin mata ƴan uwansu galibin su matasa ne yanzu wannan ya dace ku yi wa Allah haka idan aka samu mutanen da basu damu da addini ba in ana wa'azi su ki zuwa in ana karatu a makarantu ba sa zuwa galibin su sai ka samu matasa ne idan aka samu waɗanda duniya ta maida su suna da arha ta yadda za a tara su kusan mutum 100,000 a wuri ɗaya saboda kallon wasanni za ka samu galibi matasa ne ya kamata a ce in dai za ku yi wa Allah godiya to ya kamata ku ga dukkan abin da Allah yake kiran ku akai na amfanin ku ne inna allaha ni'ma ya'idukum bi amma in kuka bi ta wannan duniyar in siyasa dai kuna ganin yadda suke yi da ku sai dai su zo kuku wahala su kuma su ji daɗi kuma su ba matasa bane galibin su amma ku ne masu wahala haka masu kuɗi in kuka bi nasu su sai dai ku ne galibin laborori da ma'aikatansu su kuma sai su ji daɗin da su da ƴaƴansu ba dole ku ji ba idan dai kuka bi na duniya to duniya ba inda za ta kai ku sai dai halin niƙa su kada ku yi wa Allah butulci akan ni'imominsa yanzu ana kiyasi a wannan zamani da muke ciki zamanin social media wannan social media din a yanzu ana gani adadin waɗanda suka yi subscribing a ciki gaba ta malam kusan rabin population in duniya ne a duniya ana kiyasin akwai mutum 8 billion to ana kiyasin mutanen da suke social media sun kai kusan biliyan 4 ana kiyasi a cikin su biliyan 3 da rabi duka matasa ne kai ka ce duk duniya matasa ne kadai a social media amma a cikin waɗanda suke social media mutane nawa ne suke amfani da shi don alkhairi don ya amfanar da su mutane nawa ne social media tabbatar da su ta baka musu lokaci ba'at a'maruhum har rayuwar su har ta zama ta tsangarce a banza sadadiyar social media ba ni'imar Allah bace da ya kawo social media inda ba don Allah madaukakin sarki ne ya allama al-insana ma lam ya'lam da ba yanda za a yi a ba mu social media a yanzu mutanen baya kuma a hana su ni'ima ce ta Allah da ya ga dama dan baya ba su san wannan ni'imar ba ɗaya daga cikin hanyoyi a yanzu da yafi kowace hanya zama mai hadari ga rayuwar matasa ita ce social media wayar ka wannan wayar da take hannunka fa inna ma hiya jannatuka wa naru galibin matasa ita ce aljannar su ita ce wutar su yana da wahala a ce maka wani matashi shiryayye ne kuma baya samun shiriyar daga social media saboda galibi karatuttukan malamai da karatun alqur'ani da wa'azozi da kananan video clip da suke taba zuciya duk galibi a social media ake ji kuma da shi yake jan hankalin matasa haka kuma galibi duk wanda kaga ya baci a yanzu kallon kada kada da raye-raye kallon yan gala kallon tsiraici kallon wani abu na banza wanda zai bata wa mutum lokaci da kallon abun dariyan da baya da amfanin komi akan mutum wai na kallon comedy duk zaka samu a cikin social media ne don haka wanda ya shiryu akwai tasirin social media wanda ya baci akwai tasirin social media kai ka ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace da mace fa inna ma huwa jannatuki wa naruki wannan mijin naki shine aljannarki shine kuma wutarki kuma wayar da take hannunku musamman social media ku wannan shine aljannar ku ko wutar ku kai ne zaka zaba idan ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ta yadda ta dace sai ta maka amfani idan baka gode ba kai butulci to sai ya zama kanka ka cuta baka cuci kowa ba ya ku matasa galibin ku a yanzu kowa hankurinsa shine ya samu kuɗi kun fi kowa daukawa cewa idan kana da kuɗi to baka da damuwa daga ka samu kuɗi ka sha kwana kuma ka fita daga kowace matsala ɗazun nan nake nuna wa malam kwana uku da suka wuce no kwana biyu ne ma da suka wuce biyar ga wata kenan Elon Musk wanda ya fi kowa kuɗi a duniya duniya tana taya shi murna akan karfin tattalin arzikinsa ya kai $800 billion ni ba zan iya faɗan wannan da faransiya ba $1,800,000,000 aka ce wannan kuɗi da yanzu Elon Musk ya samu ya zama shine na farko a tarihin duniya a alƙaluman bature wanda ba a taɓa yin a duniya mai kuɗi irinsa ba suka ce ko a tarihi in dai wanda bature ya sani ne ba a taɓa jin wani mutum ya samu kuɗin da ya kai wannan ba in dai ɗan adam ne shi kaɗai idan kana so ka kwatanta wannan kuɗin to idan ka kasa kuɗin kashi 40 kashi ɗaya daga ciki shine daidai kwatankwacin wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka yana nufin cewa shi kansa kuɗin zakkarsa ma ta fi ko tana daidai da kuɗin wanda ya fi kowa kuɗi a cikin baƙaƙen fata kuɗin zakkarsa kenan shine ɗaya bisa 40 shi wannan mutum sai na nuna wa malam sai yake cewa duniya suna ta taya ni murna sai ce yanzu ne na ƙara gano cewa wanda ya dauka ana samun farin ciki ta hanyar kudi yace to wannan ko dai bai san kudi ba ko kuma bai san menene farin ciki ba wanda Elon Musk ne yake fada yayi tagumi yace duk wanda yace kudi baya iya maka maganin komi to lalle wannan ya san menene kudi saboda ya taka matakin da ana gani duk duniya ba wanda ya taba taka wannan matakin amma yace ya gano cewa har yanzu bai samu farin ciki a cikin kudi ba kuma har yanzu bai huta ba saboda yanzu yana ta kokari ne har sai ya wuce wannan din sai ya je 1 trillion to tun daga nan bai samu farin ciki ba a hanyar gaba kafin ya je can zai samu farin ciki ba zai taba samu ba amma ku yanzu duk ka dauka cewa duk wanda yake da kudi ai ya huta shi yasa zaka nemi kudi ta kowace irin hanya zaka iya damfara zaka iya fashi zaka iya abinda aka ce haramun ne wannan abun neman kudi da shi zaka yi zaka yi ta tara content waɗanda suke creating content a internet su waka na rawa ko wani abun banza saboda su rinka samun kudi ko kuma ta hanyar tsiranci shi dai kudi 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 duk wanda yace zai nemi kudi ta ko ta ina wannan ya jawo kansa gulakanci wanda ya nemi kudi ko ta hanyar halal ne to ba kudin ne farin ciki ba to ballantana wanda ya nemi kudi ta hanyar haram kudi asali ba shine yake kawo farin ciki ba saboda Allah madaukakin sarki yayi alkawarin bayar da farin ciki ga mu'minai amma Allah bai musu alkawarin ba su kudi ba yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah yace na rantse duk wanda yake da imani zan bashi rayuwa ta jin dadi amma Allah bai ce zai bashi rayuwa ta yin kudi ba saboda inda kudi shine jin dadi da Allah kudi zai ce zai basu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya masa nutsuwa ta rayuwa fiye da yadda Allah ya ba kowanne mutum a duniya amma ba ta hanyar kudi Allah ya bashi nutsuwa ba ba kuma ta hanyar mallakar abubuwan duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yake addu'a Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahshurni fi zumratil masakin Allah ka sa in ci gaba da rayuwa a yanda nake din nan ba sai nayi kudi ba Allah ka sa in mutu a haka Allah ka tayar da ni a tare da miskinai yana ce ma'anar wannan shine Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa Allah ka sa arziki da ya zama daidai ruwa daidai gari na rufin asiri me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai roki kudi zalla ba inda a ce kudi shine ai da kudi annabi sallallahu alaihi wasallam zai roka yana roƙon Allah arziki amma bai taba roƙon Allah kudi ba shi kuma arziki ba a jikin kudi kadai yake ba matakai na arziki matakai ne har guda bakwai kudi shine na shida haka Allah yana iya baka arziki 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 kai ta wucewa babu ma kudi a ciki amma kana cikin masu arziki amma Allah yana iya ba mutum kudi kuma bai bashi arziki ba yanzu kaji wanda yafi kowa kudi a duniya da ya rasa arzikin da yafi kowanne shine rizqul iman shine arzikin imani yana cewa shi har yanzu ya gano cewa ashe kudi ba zai biya masa bukata ba iya abinda kudi zai iya shine ya saya masa abu idan zai saya ya kashe kudin to in yace zai saya me zai saya duk abinda yake bukata ya saya ya gama saya don haka kudi bai da amfani a hannunsa ina fata ana fahimta kai yanzu idan ka tashi kashe kudi in dai kana da imani to za ka gane cewa kudin da ka kashe a addini ko wanda ka ba wani ya ji dadi in ka iya kashe kudi kuma kana da imani to zaka gane ka fi jin dadin wancan sama da wanda kake ji idan kai ka kashe wa kanka saboda bukatunka gaba ɗaya nawa ne duk wanda yake da kudi na rufin asiri zai gane cewa kudi da bukatun dan adam ba su da wani yawa in dai abinda zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka yi sutura da abun hawa da gida da kai aure da kai waye duk waɗannan abubuwa zaka samu a cikin kudin mutum idan shi mai kudi ne baya kashe 1 bisa 100 baya kashe 1 bisa 100 akan kawai abinda zaka ci a cikin ka to asalin dadin kudi shine abinda ka ba wani me yasa zaka ga mutum zai kashe wa matarsa da ƴaƴansa sama da abin da yake kashe wa kansa saboda dan adam ya fi jin dadi in ya kashe wa wani na fata kuna fahimta da kyau mutum ya fi jin dadin kudi in yana kashe wa iyalansa sama da abin da shi yake kashe wa kansa galibin mutum zaka ga suturar da yake dinkawa matarsa in shi mai kudi ne ai ya fi tsada akan shi wanda yake dinkawa wanda yake dinkawa ƴaƴansa ai ta maimaitawa ta yi yabo wanda shi yake dinkawa kansa saboda mutum yana jin dadi in yana kashewa wani to yaya kuma idan abinda kake kashewa akan addini ne yaya kake jin dadin wanda shi baya cikin harkar addini baya gane wannan shi yasa ba zai samu wannan dadin ba tunda aka haramta masa arzikin imani to an haramta masa dukkan arziki shi yasa zaka ji yana cewa ya gano cewa a cikin kudi ba anan ake samun arzikin farin ciki ba don haka matasa ina so in takaita nasiha ta a gare ku akan amfanin social media a gare ku saboda na gano cewa idan har zaka samu arziki na amfana da ni'imar Allah a gare ka to wannan social media ya ishe ka idan kuma zaka tade to wannan social media ma ya ishe ka wannan social media yana da amfani ga mutane manya-manyan amfani in ka tara su suna komawa kan abubuwa guda biyar ne da amfani na addini da amfani na arziki na tattalin arziki kenan na kuɗi da amfani na ilimi da amfani na siyasa da amfani na abota da zamantakewa galibin amfanin social media kenan duk wani amfani da zaka tuna yana komawa ƙarƙashin wannan ne amfani na addini sai wanda yake addini kada yake amfana yanzu in ka tambayi mai addini menene mafi amfanin social media a wurinka kaman malam yanzu zai ce maka social media ba wani amfanin da yake mun sama da amfanin addini kanan yake karantar da addini kuma ta hanyar social media yasa Allah madaukakin sarki ya bashi damar da yanzu zai yi magana adadin mutanen da za su saurare shi sun fi adadin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya a zamanin rayuwarsa yayi wa'azi suka karbi addinin musulunci saboda dukkan sahabbai kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su wuce 100,000 da wani abu ba amma followers din malam kadai a social media sun kai mutum miliyan inda ba don albarkar social media ba kana tsammani yanzu shi akwai wani amfani da social media ya masa sama da amfanin addini to haka kai ma duk mai sauraron malamai za ga galibi ta dalilin social media yake jin su ko a YouTube ko a WhatsApp ko ta Instagram ko ta Facebook ta wannan wuraren ta nan yake amfana shi kuma yana gani wannan amfanin ya fi masa kowane amfani don shi ne amfanin lahira sannan wani kuma yana amfana da social media a tattalin arziki mutane da yawa ta hanyar Instagram za su ɗanyi abin sana'arsu su sa a hoto a gani a saya wani kuma ta cikin hanyar WhatsApp za su shiga cikin group ko a cikin YouTube ko a cikin Facebook da za a koya musu wani abu na sana'a kuma a cikin wannan har su iya samu har mutum ya ƙware wani kuma amfanin social media a wurinsa a siyasance ne ta nan zai yi campaign ta nan kuma zai yaɗa manufofin gwaninsa a cikin siyasa galibin mutane suna samun ƙuri'u ne ta dalilin yanda aka musu campaign a social media sannan social media yana amfani ga mutane ta ɓangaren ilimi akwai mutane da yawa da suke yin karatu online ta hanyar social media ake jin labarai da yawa da zaka ƙaru ka ji labarin gari kaza ka ji labarin wuri kaza galibi ba abinda muke samun labari a yanzu a wannan zamanin sama da yanda muke jin labarai ta social media waye yake zama ya kalli television waye yake zama ya kalli radio ya saurari radio waye yake karanta jarida duk galibi a social media muke jin labarai sannan abu na ƙarshe shine amfani na abota haɗa mutane da mutane wane yayi abokai da bai taba ganin su ba ta social media ne wani yayi abokai ba ma ɗan ƙasar su bane, wani yayi abokai waɗanda ba ta'annin sa bane, duk saboda dalilin social media. Za a yi group inda yake ɗauke da mutane guda dubu, zaka samu kusan dukkan su ba ɗan gari ɗaya bane, amma ya haɗa su sun zama kamar ɗan ɗaki ɗaya saboda dalilin amfanin social media. Wani kuma ta hanyar social media ma zai yi soyayyar Facebook, a cikin social media zai yi ya ga wata, kuma dalili a ƙarshe ya zama in hanya ce ta alheri har su zai su haɗu har su yi aure ta dalilin social media. Kuma zai yi wahala yanzu mutum ya yi neman aure har ya ƙare, social media bai yi amfani wajen a tura hoto ko a yi magana ko kuma a yi rubutu ba, duk social media yana haɗa mutane. To wannan kaɗan daga cikin alherinsa ne, za ka iya cin moriyar wannan alherin kuma ka rayu kana mai godewa Allah da wannan ni'ima da Allah ya kawo. In ka ga dama kuma sai ka ɓata, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, wanda yake so ya daidaita, wanda kuma yake so sai ya ɓata. Wa man dalla fa innama yadhillu alaiha, wanda ya ɓata ya ɓata don kansa ne. Waɗannan abubuwa guda biyar da na faɗa na amfanin social media, duk kishiyoyinsu ne kuma a social media. Wani baya rusa addini sai ta hanyar social media, ba wata hanya kuma a yanzu ma da aka fi wa addini karan tsaye sama da a social media. Mutum jahili zai zo ya kafa, duk duniya suna ganinsa, ya faɗi abun da ya ga dama a kan addini, ko ya zagi addini, ko ya zagi malami, ko ya ƙaryata aya, ko ya ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Za ka samu wani katon zindiƙin ma yana zaune a kan kujera ya yi haka, inda ba don dalilin social media ba, da duk duniya da ba wanda wai can akwai sunansa, yana can yanzu yana ta inda ba dalilin social media ba wa ma ya san da sunansa. A dalilin social media wani yake iya rasa arziki, a madadin ya yi amfani da social media ya nemi kuɗi. In kuma babu a social media ya tafi kasuwa, ko da dako ne je yi ko ya je gona, sai zauna ya ɓata lokacinsa, sai ya riƙa zaman banza da zaune gari banza, sai dai kawai ya buɗe yana ta chatting, haka zai wuni haka zai kwana. In dai ka ga ya fita nemo kuɗi, to ya je neman wanda zai sake sa data ne don ya ci gaba daga inda ya tsaya, sai ya yi asarar lokacinsa a banza, kaga bai je ya nemi kuɗi ba, sai zama akasin wancan da ya nemi kuɗi. Wani kuma a sanadiyar social media din ne zai kashe siyasarsa, a sanadiyar social media zai je ya yi katoɓaran da zai sa a yi ta yaɗawa, kuma ya zama ya rasa ƙuri'un da yake nema. Wani a cikin social media in ana so a baƙanta shi, to ta wannan social media za a baƙanta shi. In mutane da yawa a ƙasashe, za ka ga in za a yi tawaye wa gwamnati, sai gwamnati ta katse internet, saboda galibi ta nan ne ake yaɗa sharrin siyasan da za a iya sa mutane su fito su yi wa gwamnati tawaye. Haka kuma idan ana so a karya mutane ta ɓangaren zamantakewa, shi ma za ka samu ta dalilin social media ne. A yi faɗa tsakanin wane, a raba zumunci, a yi zage-zage, a yaɗa annabimanci, a yaɗa ƙarya, duk za ka samu shi ma ta hanyar social media ne. Haka kuma ta hanyarsa ake rusa ilimi a ƙara wa mutane jahilci, waɗanda suke haɗa suke yaɗa labarai kenan na ƙarya. Babu wata kafa da mutane yanzu suke yin ƙarya kamar hanyar social media, da kuma ilimantar da mutane abinda ba zai musu amfani ba. Mutum ya zauna ta karanta abubuwa na ƙarya, alhali shi ma sai ya ce maka ya gani ne a social media. Saboda haka matasa, wannan dama da Allah ya muku, da wannan baiwa da Allah ya baku, ku yi amfani da ita ta hanyar da ta dace. In ahsantum ahsantum li anfusikum, idan kuka yi mai kyau don kanku kuka yi, idan kuka yi mummuna a kanku kuka yi. Don haka ku kiyaye social media, nasiha ta farko kenan. A nasiha ta biyu ita ce, nasiha ta farko ita ce ku kiyaye hanyar da kuke neman kuɗi. Nasiha ta biyu ita ce ku kiyaye social media. Nasiha ta uku gare ku ita ce ku kiyaye aikin banza da bata da iskanci da kuma yaɗa batala ta dalilin social, ta a cikin rayuwarku. matasa da yawa sun bata rayuwarsu saboda neman mata. Dan mata da yawa sun bata rayuwarsu saboda sun maida kansu kamar bola ne wa maza, kowa zai taka. Ku kiyaye mutuncin ku mazaje. Wannan damar da Allah ya ba ku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ku shawara, yace duk wanda ya samu dama yayi aure tunda dole zai je yana bukata. Idan kuma baka da halin yin aure yace kai azumi. Kuma wannan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda amfanin ku ne. Lokacin da yake wannan maganar shi ba matashin bane. A Madina ya faɗi wannan maganar. Haka yana faɗa don amfanin ku ne. Manistafa'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Duk wanda ya samu dama yayi aure. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da sahabbansa akan aure da wuri. Tun kafin lokacin da lissafi zai tsinke maka, tun kafin lokacin da zaka zama kana da dogon buri, gurgurdon yanda kake ƙara nisa a cikin samartakarka, ka kai shekara 25 baka yi aure ba, to in ka kai shekara 30 burinka yafi na dan shekara 20 da na dan shekara 25, in ka kai shekara 35 burinka yafi na dan shekara 30, in ka kai 40 haka ne. Haka zaka yi zama kullum kana ta tara buri har sai ƙarshe ka zo ka gane cewa burin guda ɗaya baka samu ba, kuma daga baya yanzu kuma dole kana bukatar matar. Irin wannan ne, wani yace a sama masa mata, aka ce wace iri, yace a sama masa mai kaza mai kaza mai kaza, ya faɗi siffofi 10. Aka je aka dubo aka ce babu, sai ce to a cire kaza a dawo tara, ba sai na faɗe su ba. Yazo yace a cire kaza a dawo 8, aka ce babu, a cire kaza. Aka yi ta yi can fa mallan da mutumin nan ya ga shekaru sun buge shi, ga mata kuma yana ta gani suna yawo a gari bai samu ko ɗaya ba, sai ce kai in dai an samu, in dai ba namiji ba ce to a kamun na yarda. Yace tsora sharadi ɗaya, in dai tana shi tana ba. Saboda haka ka rage wa kanka dogon buri, kawai kai aure. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. Idan kuma baka yi ba, baka da hali, to kai azumi. Amma in ba haka ba, in ka zauna, wallahi duniyar nan za ta yi ta kama ka hari. Wannan zamanin da muke ciki, fitintinun da ke cikinsa ya yi yawa, kuma babu wata hanya da addini ya yarda maka da za ka biya bukatar sha'awarka sai ta hanyar aure kadai. Aw ma malakat aymanuhum, shi kuma an gama banda kai a ciki. Tunda baka sha wahalan jihadi irin na mutanen da ba, to ba za ka samu mata kuma da sauki irin na mutanen da ba. Don haka ku zauna ku ji daɗin ku na babu jihadi, amma ba za ku samu mata cikin sauki ta hanyar bauta ba, sai dai ka je kai aure. In baka da shi kai azumi. Wani matashi ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne na Abu Umama, ya inganta yana cikin Musnad, yace ya Rasulullah, yace na zo ne ina so ka ban izini in yi zina. Yace izalli bizina. Annabi sallallahu alaihi wasallama, mutane suka ce subhanallah, a'udhu billahi, ana ta masa kace yace matso 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 nan kusa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kana da mahaifiya? A yace kana so a yi zina da mahaifiyarka? Yace la. Yace ya Rasulullahi, na baka fansar kaina, bana so a yi da mahaifiyata. Sai ce wallan nasu yuhibbuna li ummahatihim, ba mutane su ma ba sa so a yi da uwarsu. In kai ba uwarka bace, ai uwar wata uwar wani ce. Yace to kana so a yi da yarka? Yace la ya Rasulullah. Yace to mutane ma ba sa so a yi da yarsu. Kana so a yi da kanwarka ko yarka? Kana so a yi da goggonka? Kana so a yi da innarka? Duk yace la. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, sai tsora hannunsa akan kirjinsa, sai masa addu'a, yace Allahumma ighfir dhanbahu wahdi qalbahu wa hassin farjahu. Allah ka gafarta masa, Allah ka shiryi zuciyarsa, Allah ka tsare masa farjinsa. Daga lokacin sai wannan bawan Allah sai tashi a shirye, bai sake yin tunanin alfasha ba. Wannan sai ku rike a matsayin lakani, in baka yi aure ba, in bala'i ya buge ka, to ka karanta wannan addu'a. don akwai wanda na bashi na ce masa kaje kai azumi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai wallahi ala gafar ta malam ina shan ruwa sai abun ya sake dawowa nace to kaga kai ma yanzu ni dai bazan dora hannu akan kirjinka ba amma kaje kai ta addu'a allahumma ghfir dhanbi wahdi qalbi wa hassin farji kaje kai ta karanta wannan in kai saboda Allah to Allah zai tsare ka Allah ubangiji ya tsare mu gaba daya ya tsare mana imanin mu ya gafarta mana kurakuran mu ya shirye mu da matasan mu ya shirye mu da iyayen mu da dattijan mu ya shirye mu da ƴaƴan mu da iyalan mu ya kuma hada mu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar kiyama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.